Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
To jama'a, assalamu alaikum, barka da hantsi. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A jiya Asabar ne jami'an jam'iyyar shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ta ZANU-PF suka ce za su haɗa a yau Lahadi domin tattaunawa kan yadda za su tsige ɗan shugaban daga kan mulki. Wasu jami'ai biyu da aka sake sunansu sun faɗa kafar labarai ta Reuters cewa za su mayar da koraren mataimakin shugaban ƙasa Emmerson Mnangagwa bakin aiki, wanda shugaban Mugabe ya sallama a makon da ya gabata. Haka kuma sun ce za su sallama matar Mugabe wadda ya zaɓa ta gaje shi daga kan mukaminta na shugabar matan jam'iyyar ZANU-PF. Ɗaya daga cikin jami'an na jam'iyyar biyu wanda ya tabbatar da taron da za su yi na yau Lahadi ya ce za su amince da kiran da wasu yankunan jam'iyyar tara suka yi na cewa shugaba Mugabe ya yi murabus daga shugabancin ƙasa da na jam'iyya. Jim kaɗan bayan da majiyar ta bayyana wannan shirin gudanar da taron, sai ga wata tawagar motocin fadar yayin da wasu masu gabatar da ƙara ke ta ihu da gwalo, sai dai jami'an tsaro sun tabbatar da cewa Mugabe baya cikin tawagar. An shirya taron na yau Lahadi ne yayin da dubban 'yan ƙasar Zimbabwe suka hau tituna a birnin Harare da sauran biranen ƙasar a jiya Asabar, suna zanga-zanga suna kira ga Mugabe ya yi murabus. Saad Al-Hariri, wanda ya yi murabus daga mukaminsa na Firayim Ministan Lebanon a farkon watan nan, ya ce ranar Laraba zai koma ƙasarsa ya yi bayanin dalilin da ya sa ya sanarwar ajiye aiki ta bazata a ƙasar Saudiya. A jiya Asabar ne Al-Hariri ya tattauna a fadar gwamnatin Faransa da shugaba Emmanuel Macron, wanda ya yi tayin taimakawa Hariri wajen shawo kan rikicin siyasar ƙasar Lebanon. Al-Hariri ya ce kamar yadda kuka sani na yi murabus kuma zan yi magana akan wannan batu a can Lebanon. Ya ƙara da cewa zai halarci bikin ranar 'yancin kai na ranar Laraba. A farkon watan nan ne aka nuna Firayim Minista ɗin Lebanon Al-Hariri a gidan talabijin na Saudiya yana shela ajiye aikinsa a matsayinsa na Firayim Minista, al'amarin da ya kawo fargaba da rashin tabbas. A cewar shugaban ƙasa Faransa Macron, sun karɓi baƙuncin Hariri a matsayin Firayim Ministan Lebanon bayan da ƙasarsa ta ki amincewa da murabus ɗin nasa a hukumance. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron ƙasar Ukraine sun kama wani mutum wanda ake zargi yana da hannu a kisan ɗan jarida Paul Klebnov, editan mujallar Forbes a magazin wadda ake bugawa da harshen Rasha. A wata sanarwa da aka fitar jiya Asabar, jami'an tsaron Ukraine sun ce sun cafke wani mutumin Rasha da ake zargi wanda kuma ake neman sa kan wasu laifukan kisa. An kama mutumin a birnin Kyiv, sai dai ba a bayyana sunansa ba. Marigayi Klebnikov yana aiki ne a matsayin babban editan mujallar Forbes lokacin da aka harbe shi a wajen ofishinsa da ke Moscow ranar 9 ga watan Yulin shekara 2004. Ya ji ciwo mai tsanani wanda ba da jimawa ba ya mutu a asibiti. Jami'an ƙungiyar dakarun Siriya ta SDF da Amurka ke mara baya sun ƙaryata zargin cewa sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da ƙungiyar ISIS ta barin dubban mayakan ISIS fice daga Raqqa, wacce suka ɗauka a matsayin headquarters da ke arewacin Siriya. Ranar Lahadi ne BBC ta fitar da rahoton cewa ta bankaɗo wasu bayanan yarjejeniya tsakanin dakarun Siriya ta SDF da ƙungiyar ISIS, tare da amincewar gamayyar rundunar sojin Amurka da ke jagoranta don barin dubban mayakan ISIS da iyalansu fice daga Raqqa, yankin da a baya suke da ƙarfi. Rahoton ya yi da'awar cewa yarjejeniya za ta bari a kwashe mutane kusan 4,000 ciki har da ɗaruruwan mayakan ISIS ta hanyar amfani da manyan motoci wanda za su bi ta yankin iyakar gabashin Siriya, inda za su bazu kusa da iyakar ta Siriya da kuma wasu sassan ƙasar Turkiya. Lokacin da yake tattauna da muryar Amurka, mai magana da yawun rundunar Amurka da ke marawa Siriya baya, Mustapha Bali, ya bayyana wannan magana a matsayin kuskuren bayani na kokarin da shugabannin al'ummomin yankin ke yi na bada hanyar tserewa ga fararen hular da yaki ya ritsa da su a can. A jiya Asabar ne, tsohon jagoran 'yan adawa na ƙasar Venezuela Antonio Ledezma ya gana da Prime Minister Spain Mariano Rajoy a birnin Madrid.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Ba safan muke kawo muku rahotanni game da nasarori da dalibai ko makarantu suke samu ba. Duk da cewa wannan rahoto da ya tafi a cikin taskar labarai, muka ga ya kamata ku ji, domin galibi irin rahotanni da kuke sauraro kan koma baya da ake fuskanta ta fuskar ilimi ne. Ko da shike masana suna cewa da sauran tafiya, wannan rahoto babu mamaki ya karfafa gwamnati da iyaye da ma dalibai gwiwa. Za ku ji cewa kwalejin gwamnatin Katsina da ke Funtuwa ita ce ta zo ta ɗaya a gasar ƙere-ƙere da fasaha a shiyar adawa maso yammaci da aka yi a jami'ar Usman Dan Hodiyo da ke Sokoto. Ga rahoton da Maryam Atu Muhammad ta aiko mana daga can.
Kwalejin ta lashe gasar ne akan ƙera wata na'ura mai amfani daban-daban mai suna Multipurpose Solar Collector System, yayin da jihohin Sokoto da Kaduna suka kasance na biyu da na uku. Da kammala faɗin sakamakon gasar, na tattauna tare da malamin da ya jagoranci ɗaliban wajen gasar.
Assalamu alaikum, sunana Yazid Ahmed, malami a Gwamman College doing Funtuwa daga jihar Katsina. Mun zo wannan gasa garin Sokoto, Allah ya taimake mu ya bamu nasara, to ba abinda za mu sai mu ƙara gode mishi da kuma su shugabanninmu, kamar shi mai girma gwamna Right Honorable Aminu Bello Masari da Latin Katsina, da ita kwamishinan ilimi Professor Halimatu Sa'adiya, da duk taimakon da suka yi mana, har muka zo Allah ya bamu wannan nasara. To kin san shi wannan abu da muka yi ba komai bane ba, ana kiran shi Multipurpose Solar Collector. Shi da aka ce multipurpose shi gaina kunshi abubuwa da yawa da yake kenan. Na farko, wannan mashin din zai iya duha miki ruwan zafin ki ba tare da kin kona ice ba ko kwara daya. Na biyu, za ki iya samun distilled water wanda ba tare da sai kin je gari ba an so shi distilled water ba, kuma yake da shi ba ana shi ne ake amfani shi wajen ruwan allura. To ba sai an je gari ba neman distilled water don za a allura, a ƙauyen ƙauma za ka yi amfani da shi ka samu wannan ɗanka. Na uku, abinda wannan mashin ɗin yake kuma zai kyankwashe mace ka a kwai. Kwai kowane iri ne zai kyankwashe mace, kuma ba tare da sai ka samu tallantarki ba ko kuma kai amfani da risho ko wani abu. A'a, kamar zabo yanda yake kwai da yawa haka zai taimaka wajen rage wannan asara kwai da ake nazabi wajen kyankyashe shi. Wannan kenan. Kuma za ka yi amfani da shi wajen busar da abubuwan kamar saurin lallacewa, wato perishable good kenan, irin su kayan miya. Cikin kwana uku duk yanda kayan miya suke zai busar da su. Kuma ga za ka yi amfani da shi wajen abin da ake ce ma rising agent, kamar masu gidan biredi za su yi amfani da shi wajen kumburar da fulawa cikin sauki, masu yin waina da sauransu. To kin ga wannan abu ne mai amfani sosai a al'ummarmu. Kamar yanzu za ka iya zuwa ka dinga shayi da shi ba tare da sai ka kona ice ko ɗaya ba, ba tare da ka kyasta a shana ko kwara ɗaya, ba tare da kai amfani da wutar lantarki ba. To ka ga wannan ba ƙaramin nasara ba ce ba, abu ne wanda zai taimaka ma al'ummarmu da ƙasarmu baki ɗaya da duniya baki ɗaya. Saboda kin ga ana magana wannan global warming ɗin, to kun ga ya kamata mu ma tun daga level ɗinmu mu taimaka mu ga me wannan contribution za mu iya bada na controlling din shi wannan global warming din.
Kazalika na tattauna da daya daga cikin ɗaliban da suka lashe gasar ga abin da yake cewa.
Da farko dai sunana Zahiruddin Suleiman daga jihar Katsina. Mun gode ma Allah sosai ga irin wannan nasarar da muka samu a wannan gasa. Sannan muna ƙara miƙa godiyar mu ga malaman mu da suka taimaka mana wajen wannan gasa. Mun gode sosai.
Suma waɗanda suka shiga gasar basu samu kasancewa cikin waɗanda suka sami kyaututtuka ba ga abin da yake cewa.
Daga jihar Kaduna. Ba zan ce komai ba ga wannan gasa sai dai in ce mun gode Allah kuma dama ita gasa ta kunshi haka. Awansa su je awansa su fadi. To mu da Allah ya sa maka wannan zai ƙara mana ƙarfin gwiwa. Nan gaba mu kamar ta jihar Katsina suka zo na daya. Mu man Allah dan mu ya kokarin mu mu ga mun ba mun ci nasara.
Shi ma shugaban shirya taron wato Malam Ismail Rikoto mun zanta da shi kuma ya bayyana makasudin shirya gasar kamar haka.
Society, Solar Energy Society of Nigeria suka organize the conference kowane shekara akan bada awards and presentation. So at that first edition na Solar Energy Forum na last year a Abuja, an yi awarding fellowship to wani managing director da Exxon Nigeria Limited, Edwin Ezawara. An appreciation na wannan award din sai Chito Shipland Office ne ya ba da million biyar a competing within secondary school in Nigeria. Ya yi allocating kowane zone in Nigeria million 500,000. Amma this practice ya achieve ne at zonal level. So it will be organized in each state. First position will participate at zonal competition. So shi ne bayan Allah shi ne muka shiga wannan competition saboda mun gabatar da wannan prize din ga shi Edwin Ezawara, managing director na Edwin Nigeria Limited ya gabatar. Mun yi shi a Katsina, mun yi shi a wani wuri gaba daya. Ni ne aka ba ku kuɗi na Katsina, sannan kuma ni ne na kuɗi zonal coordinator na Northwest baki daya Professor Sani Muhammad Dangogo Vice Chancellor State University. Shi ne gudanar da wannan a nan Sokoto Research Center, Sokoto Zonal Competition, wanda muka zama halartar jihohi guda uku.
Lokacin da kuka gudanar da gasar, jihohi nawa ne suka zo?
Mun yi expecting jihohi guda bakwai, amma dai uku sun iso na hukun bai iso ba. So guda uku a takaice suka samu participating a wannan competition.
Ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu?
Eh, kudin kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda mutane da yawa sun halarci taron kuma waɗanda ma ba su samu labarin ba kan da ci da yake shi ne farko sun yi bakin ciki da na son rashin sanin cewa irin wannan gasar za ta kasance. To kuma mun samu wata mutane kuma sun yi farin ciki dukkan wanda suka zo daga wannan jihohi kuma sun nuna cewa ba ma nan ba za a kila su biya da shi a matakin
jiha. To wane kira za ka yi wa waɗannan jihohin da ba su samu zuwa ba zuwa ga gwamnoninsu saboda su ba su goyon baya domin su a ringa halartar irin wannan taron?
Kiran zai mun ciye cewa kowa ya san cewa muna da fuskantar matsalar dumamar yanayi a da hanyar da kawai za mu yi mu wannan dumamar shi ne ta amfani da hasken rana da duk abubuwan da muke sarrafawa. To ba da kaɗin kai za a samu riba na ɗaya dai za a rage wannan dumamar yanayi sannan kuma yaran su a mataki na sakandare za su samu ilimi kan wannan hasken ranar kuma za su iya kikiyo abubuwan da shafi wanda zai yi amfani da wannan hasken ranar.
To kwa makarantun mata ba su shiga cikin wannan gasar ko me ye dalili?
A makarantun mata sun shiga da zan manta ba a jihar Katsina inda na je na gudanar da wannan gasa a matakin da jihar. Wasu mata sun zo su ta yi sa ta bayani sannan kuma daga makaranta guda biyu zo su da mata a sun zo da mata sannan tawaggar da Kaduna ina ganin su ma sun gabatar da mata sannan kuma akwai makarantun da suka samu sakon wannan sakon a lokacin da ya riga ya wuce so sun so da wata zanzu na kan kasu na kuma kwaikwayo kwarai da abu.
Kwalejin gwamnati da ke jihar Katsina wato Government College Funtuwa ita ce za ta wakilci Arewa maso yamma a gasar ƙarshe da za a yi a Abuja. Muryar Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Babu yadda za a iya farfado da darajar ilimi muddin karatu da rubutu ba su inganta ba. Hasali ma koma baya ta wannan fuska ce ta sa hukumar tallafa a ƙasashe masu tasowa ta Amurka da ake kira USAID a takaice take tallafa a kawo muku wannan shiri domin ƙara jawo hankali kan muhimmancin iya karatu da rubutu a zaman ɗaya daga cikin hanyoyin farfado da kuma kawo ci gaban ilimi. Ka haka ne Zaharaddin Sani Funtuwa ya tattauna da Dr. Muhammad Bashir Nuhu Mabai na jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsen ma don jin mafita kan wannan batu ganin dalibai yanzu ba sa sha'awar karatu ko rubutu musamman karanta littafi ko jarida
wato duk wata magana da mutum zai yi inda ya samu dama ko ta kafar jarida ko radio ko talabijin ko kuma a gaban dalibai abin mafi muhimmanci shine ya koya musu dabi'o'i na gari
to zaka ga kamar wani lokaci su dalibai musamman waɗanda kuke koyawa zaka ga sun yi baya baya dangane da harkokin rubutu da karantawa gashi ku malamai har yanzu ba ho gajiya ba akwai shawara ko kuma in ce kira-kira da zaka yi ga dalibanku na su ma har yanzu su mai da hankali dangane da rubutu da karantawa
to gaskiya Zahiruddin kai tambaya mai muhimmanci domin gaskiyan magana wato mu dinan arewacin Najeriya babban matsalar mu kuma kalubalen mu shine zuwan ainihin wayoyi na zamani wanda yaro bai da lokacin da zai dauki littafi ko ta jarida ko ma sauraron radio wadannan kuma kafafen nan su ne ginshikan ilimi domin in kace zaka ce zaka amfani da Facebook ko WhatsApp hira ce da surutai na ya kamata yanzu matasan mu da ainihin dalibai su mai da hankali wajen daukar littafi suna karantawa da kuma daukar ainihin wato jaridu da kuma sauraron radio akai akai saboda haka kiran da zan yi shine lallai ban ce kar a amfani da Facebook ba tunda zamani ne ya kawo kuma ban ce a daina WhatsApp ba da sauransu amma a mai da hankali wajen sauraron radio kafafen yada labarai da jaridu da kuma littafai ina kira ga matasan mu da kuma ƴan makaranta su mai da hankali wajen daukar littafi irin waɗannan su karanta domin su koyi tarbiyya da kuma sanin ya kamata a rayuwarsu
to me malaka ra'ayin ganin cewa ana so ko na yaro ya koyi karatu da rubutu ta bangaren harshen shi na uwa wato misali kamar mu a nan arewacin Najeriya in ce mu Hausa aka ga wani lokaci yaro bai ma iya karatun Hausa ba amma zaga ya iya na Turanci me ra'ayinka ana
zari ne wannan magana ta kai tana da muhimmanci kwarai da gaske domin a matsayin na tsohon malami tun daga taushen primary har jami'a na fuskanci cewa hakikanin gaskiya wato dole ne ya zamana cewa yaro ya samu ginshikin ainihin sanin harshen sa domin ni Allah ya bani ikon zuwa kasashen waje nayi koyarwa a wata jami'a wannan gabas tsakiya cikin Larabawa wanda suke tun daga tushen primary har zuwa jami'a ba sa amfani da wani harshe in ba nasu ba saboda haka nan ko mu da muka ji sai da muka dole sai da muka koyi wannan yaran nasu wanda da shine muka karika koyar da ainihin daliban su bature yau da yaran sa yake koyo tun daga primary har jami'a ta yaya za a yi mu a ce mu mu gina kasan mu har ta ci gaba musamman ilimin teknolojiya da kuma ilimin lissafi da na computer duk ta wani harshe ba harshen mu ba kuma mu mun yi nazari ba ɗaya ba biyu ba a rubuce cikin kundin mu na binciken karatu da muka yi cewa harshe na uwa wanda ake cewa mother tongue shine ainihin wato asasi foundation na ainihin gina al'umma da kuma samun musu da irin ilimin da ya kamata su samu domin duk sanda ka koyar da yaro a cikin harshen sa ya fi fahimta so dari fiye da ka koyar da shi da wani harshe duk da za ka koyar da shi da wani harshe to a bayan na mahaifiya ne saboda haka nan wannan magana da ka faɗa hakika magana ce mai muhimmanci kuma muna kira ga iyaye da shugabanni don Allah da Annabi su fitar da wani manufa da wani tsari na ainihin amfani da ainihin wato harshen uwa tun daga ilimi tun daga matakin farko na ilimi wannan shine duniya za ta san cewa ito yanzu da gaske muke yi muna so mu ci gaba amma ma damar muka ci gaba da amfani da wato harshe na baki ko wani faransanci da sauransu to ba yadda za a yi ƙasa irin ta Najeriya ta ce za ta ci gaba ta kai labari
wani lokaci za ka ga malamai musamman irin ku na jami'a wasu suna ƙayyace irin karatun da suke koya ma yara musamman abin da ake cewa handout wanda kaga an shata iyaka kenan ga abin da yaro zai koya ya ba zai fadada karatun shi ba to kana ga wannan handout da ake yanzu tana da muhimmanci a wannan ilimi na yanzu ganin cewa kamar an dakile kana ba za ka fadada karatun ka ba
to gaskiya da dina tabbatar maka ina ɗaya daga cikin wanda suke yaki da ainihin handout domin a yanzu haka jami'a da nake koyawa gabaki ɗin ta an haramta amfani da handout dalili ko saboda handout wato kamar a ce abin da ake cewa je ka shi kanka ne duk wani ka ba mutum kamin ne ka ce je ka shi kanka babu wani abu wanda zaka dauka a handout wanda shine zai zama ka asalin tushen ilimi shi a zamanin da muka ci gaba kuma muna kokoyin turawa tilas ne mu fahimci cewa fa ilimi gabaki ɗin shi ya kace kan yatsa ne ga bincike ka tasa yaro gaba a alƙibla ga darasi wanda yake ya kamata iya to ya iya shi a aikace ba ka dauko takarda ba ka rubuta dan bayani a takaitace ka bashi kuma ka ce wai da wannan ne abin kake so wai ya ci jarabawa kenan amma da abin kawai ga karanta ka ci jarabawa ba wai ka karanta ka nemi ilimi ka san kuma yadda zaka amfana ilimin ba saboda kana magana handout takarda ce da mu a bangaren mu mukan ce mata je ka kashe kanka muke ce mata saboda kana mu haramta ta kuma muna kira ga ainihin ƴan umma abukan ilimin mu masu koyarwa daga matakin jami'a zuwa politakan da college education don Allah da Annabi babban magana tace a zaunar da yaro a nuna mashi ainihin darasi a aikace a fita da shi a fili a bayyane a fede masa bil hausa kan darasin da ake so koya ya handout idan ya rike ilimin a cikin kwakwalwarsa ko babu takardar da duka ta da shi ko bace yake wani abu kaza da na koya maka ya yake yana tashi daga bace zai maka bani amma in handout ce kawai sai kaga in ka tambaye shi sai kaga yana neman handout din ya ce ya dauko ta ya a page kaza ne ka faɗa abu kaza annan zai ma ba ne so daga wannan ba karamin kuskure bane kuma ina tabbatar ma dukkan mai sauraron mu cewa wallahi wannan ba hanya bace wadda za ta kai mu ga ci gaban ilimi a kasar nan tilas ne mai yaki da ita kuma mu san cewa ilimi ginshiki ne wanda ke sai an aikata da shi a aikace learning by experience kana koyo kana kuma ganin yadda ake a gaban ka ya zauna a cikin kokoloka kuma ka ƙara buskan bunƙasa kokoloka kuma ka aiwatar da abin nan shine zai kawo mana ci gaba a kasar nan inda da gaske muke muna so mu gyara ilimi
cikin yawan kiraye-kiraye da kuke sauraro ta cikin wannan shiri har da buƙatar sauran al'umma su taimakawa gwamnati kan tafiyar da harkokin ilimi domin kamar yadda masu iya magana suke cewa komin ƙarfin mutum daya hannu ɗayan bai daukar jinka amma bin mamaki al'ummar Kwalabati mai ruwa a jihar Taraba sun fahimci muhimmancin ilimi har suka gina azuzuwa biyu fiye da shekaru 10 da suka wuce labarin bai tsaya nan ba don gwamnati ta alƙawari kuma duk shekarun nan har yanzu shiru kake ji ga rahoton Sani Lawal Kona
mafarin makarantar nan mu muka fara da muka fara mun sari gofani da sarno muka gera rumfuna domin yara
community
kenan tayi aikin din kafin nan gwamnati ta zo ta kare makarantar a hannun mu
wannan muryar Bulus Haruna kenan daya daga cikin dattiban kauyen Kwalbati mai ruwa dake karamar hukumar Bali dake cikin jihar Taraba Ishaya Haruna shi ma mazaunin wannan kauye ne ya kuma bada gudumawar tasa muryar ga wannan kuka
faro kafa wannan makanta ba ta mai gwamnati ta yi mana zuwa yau nan din ba da jiya nan da muka gani yes an kawo inda ta kwas da kuma an zo mana gini na wall help that's a best project
self help project
daga mana
kujeru kaman guda nawa kuka samu
guda 28 jiya
sannan yaran ku guda nawa
yaran sun kai 282
jin wannan koke na al'ummar wannan kauye na Kwalbati mai ruwa yasa na nemi jin ta bakin shugaban hukumar ilimi bai daya na jihar Taraba Mr. Yakubu Agbaizo
well mun tura mutane ma'aikatan mu sun je sun duduba makarantun da ya kamata a tallafa a gaggyara su bayan wa'annan sune wanda ya kamata da mun yi shi tun 2015 yanzu na 2016 mun tura kuma a ji assessment an ji assessment idan Kwalbati mai ruwa yana ciki zaka sani bayan da an gama assessment idan ba shi a jiki ma duka zamu sani amma zamu tabbata mun tura wani je duba saboda bayan wannan kuma zamu yi na 2017 so a wannan lokacin kila sai a shigar da shi so na tabbata yawancin makarantun mu daga nan zuwa shekara mai zuwa Allah ya yarda zamu tabbata mun shiga gurare daban-daban mun gaggyara makarantu
Lawal Sani Kona muryar Amurka daga Jalingo Nigeria
watannin baya mun kawo muku rahoto kan muhimmancin ilimin diya mace daga bakin wacce ta amfana da shirin kamar yadda Sani Malumfashi ya aiko mana a bayan
Baiwa ɗaya mace damar neman ilimin addinin musulunci da na nasara yana da matukar muhimmanci. Malama Fatima Abdullahi tsohon malamin makaranta ce da ta yi ritaya. Ta ci gajiyar boko.
Yabanci da ‘ya’ya mata, musamman wurin tarbiyyar ‘ya’ya, ko wurin tsaftar gida, da ko wurin kwalliya ma ilimi yana da amfani ga akwai bambanci tsakanin mai ilimi da kuma mara ilimi ko wajen zamantakewa. Cikin gida ma su akwai wadda su yanzu kansu mazan ma ba su cika son wanda ba su da ilimi ba zan ba da misali da kaina mu biyar ne wurin mahaifinmu amma ni ɗaya ce mai makaranta shi ma da ina wurin yau mahaifina ne sai na dawo yana ɗauke ni nake wajen shi yasa ni na yi firamare na yi sakandare na gama lokacin na gama secondary da wata daya aka dauke mu aiki muna cikin aikin shekara ta zaga wani aure to har na haifi ‘ya’ya biyar ana kuma mijina ban goyon baya na koma makaranta na NCE na gama kuma wannan bai hana ni cigaba da haihuwa na ba ina cikin NCE da na haifi yara biyu kaga akwai bambanci tsakanina da sauran ‘yan uwana so wannan ya ba kanina sha’awa hai ako eshi ya bani ya ce in riƙe da saboda ina so ta yi makaranta kamar yadda na yi yanzu haka in kaga ɗan wasa za ka san cewa lallai ga wadda ta yi makaranta da wadda ba ta yi makaranta akwai bambanci mutane da sun gamu za su ce ita ce yata ba ni ce yata ba amma ni ce yata ba ma ita ke bina ba akwai wanda aka haifa kafin ita so ilimi yana da matuƙar amfani kwarai da gaske.
Shin me ke matsayin ma neman ilimi a addinin Musulunci? Shahararren malamin nan Sheikh Sunusi Khalil, ɗaya daga cikin masu wa'azin Musulunci a arewacin Najeriya, ya ƙara haske a kai.
To, ilimi kamar yadda muka sani shine ginshikin dukkanin rayuwa gaba ɗaya. A Musulunci babu shakka cikin abubuwan da Allah ya wajabta mana na ibada, ilimi shine gaba. Abinda Allah ya fara sauka da umarni akai ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine magana akan ilimi. Ayoyi da suka fara sauka daga cikin Alkur'ani guda biyar ne, sune cikin suratul Alaq, inda Allah subhanahu wataala yake cewa iqra'a bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra'a wa rabbukal akram alladhi 'allama bil kalam. Allah ta'ala ce ga Annabi, iqra'a, kayi karatu, kayi shi da sunan ubangijinka wanda ya halitta. Sannan idan muka diba wata sura, Allah ta'ala ce nun wal qalami wama yasturun, wal qalami, ina rantsuwa da wannan alqalami abin rubutu dinnan, wama yasturun, da abinda masu rubutu suke rubutawa. Dan dai a ƙara nuna mana muhimmancin ilimi a cikin addinin Musulunci. Da Annabi ya tashi wajen fassara akan wannan, sai ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi namiji da musulma mace. Sannan a wani wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, ya ce utlubul ilma min al mahdi ila al ahad, ku nemi ilimin nan daga ranar da aka haifi mutum. Manzo Allah ya ce ku nemi ilimin nan, maza da mata, har zuwa ranar da za a kai mutum cikin ramin kabarin sa. Wani wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai utlubul ilma walau bisin, ku nemi ilimi din nan fa da Allah ya ce wajibi ne mu yi shi, ko da za a tashi a tafi kasar Sin, kasar China.
A musulunce dai kamata yayi mace ta diba ƴar uwarta mace a asibiti wajen goyon ciki ko haihuwa da dai abin da ya jibanci haka. Kenan lalura ne ga namiji ya duba mace in har za a samu wata mace da za ta iya duba ta. Kaga kenan masu hana ƴaƴansu mata neman ilimi ballantana ma a ce su bar masu hazaƙa su zurfafa iliminsu ya zuwa gaba. Kaga kenan nakasu ne. Tabbas kenan in hakan ya ci gaba, jami'an kiwon lafiya maza su ci gaba da diba mata wanda ba hakan aka so ba, sai dai ya zama lalura kuma babu wani abu. Da yake ba a san inda rana ka iya faduwa ba, akwai mutuwa, akwai kuma rabuwar aure. Idan hakan ya faru, kaga mace mai ilimi takaicinta dan kadan ne, domin za ta iya bude makaranta tana koyar da yara, wato tana yi masu lesson na bita a gida idan sun dawo daga makarantun boko, za ma ta iya koyarwa a makarantun Islamiya dan neman halaliya. Sani Sha'ib Malafashi, murya Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Mungane sai da ilimi aka arziki mutane, dan an duniya da gobe kiyama, mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu da gata riba sai ba da shi da jaki
ni na raba kayan ba zan tara
kanihi mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannam muna da potepo lokacin sikimite at sati wanne ba kari a duba ko barade suna sati sit to ga yanzu an kara sai yawa mallele wanta to kuma su jami'u kanana ana nan ananiya kara su ba wasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai daya da gusa kasashen kahin
garaba zai gwada ba din ta da fanta gora hanne na gazato suna samun kari mene kari
ba bayan sakandare din mu akwai na koyon malanta akwai ta san kwata da gusa da bidda hambe na bayin tare ta hammar amma na koyon malanta akwai ta koyo capital sukuli.
Masu aro da wannan, Allah ya kawo mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon gaba da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Chubahiro Dedone wanda ya daidai da sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.